Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 5 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakubu da kanin labarai.
To baban dai bukukuwan ranar samun yancin kan Amurka da aka gudanar a jiya Litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a fariti a garin Highland Park dake tsakiya maso yammacin jihar Illinois wanda ya sanar da mutuwar mutane akalla 6. Kwanti Kim Fook ya bayyana a cikin shahararren hoton harin napalm na Vietnam a shekarar 1972. A jiya Litinin ta raka jirgin yan gudun hijiran yakin Russia da Ukraine 236 daga Warsaw na Poland zuwa Canada. Kane yan sanda a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ce suna gudanar da bincike akan wasu limaman coci guda 2 bisa zargin daure mutane da dama ciki har da yara da yawa a cikin kasan ginin cocin na tsawon watanni 6.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Barna ta ce za ta gina wani babban sansani da tubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram da suka ajiye makamansu tare da mika wuya. To ko me wasu 'yan jihar ke cewa?
Wannan bai cancanta ba, daman abin da ya kamata tunda wasu sun riga sun yi laifuffukansu a wani guri ba tare da kowa ya riga ya san su ba, amma idan an bar su a cikin anguwa suna yawo, wani ma bai san laifin da wani aikata ba. Amma yanzu an gina musu kam, akwai wanda su kuma ba ma 'yan Boko Haram bane tsari na gwamnati za a iya a doka a ba wani.
A jamhuriyar Nijar kuma jami'an kare haƙƙin bil'adama sun yi na'am da matakin dage takunkumi da kungiyar ECOWAS ta kagaba a kasar Mali.
Abu ne wanda adda kyau kuma wanda zai kawo sheda kwarai ga talakawan Mali, zai kawo shedawa ga gwamnati ita kanka. Talakawa za su je su dawo inda suke so, za su yi kasuwanci da wasu sauran kasashe na Afirka yanda suke so.
Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin Tsakan Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Bukukuwan ranar samun yancin kan Amurka da aka gudanar a jiya Litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a wani fariti a garin Highland Park da ke tsakiya maso yammacin jihar Illinois wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 6. Yan sanda sun ce an kwantar da wasu da dama a asibiti bayan harin a garin mai al'umma 300 da ke da nisan kilomita 40 arewa da birnin Chicago. An fara buɗe wutar ne minti 10 da fara faretin da misalin karfe 10 na safe a jiya Litinin, inda mutane suka gudu domin tsira da ransu. Yan sandan sun ce suna farautar maharbin, kana sun yi kira ga jama'a da kowa ya zauna a cikin gidansa. A wannan rana da muka fito domin gudanar da bukin al'ummarmu da kuma samun yancin kai, yanzu ya koma zaman makoki na wannan asarar rayuka da muka yi da kuma neman shawo kan ta'addancin da aka kai mana, in ji Nancy Rotrin, magajiyar garin birnin Highland Park. Fancy Kim Fook ya riyadda a cikin shahararren hoton harin napalm na Vietnam a shekarar 1972. A jiya Litinin ta raka jirgin yan gudun hijiran yakin Russia da Ukraine 236 daga Warsaw na Poland zuwa Canada. Shahararren hoton Fook na kamfanin dillancin labaran Associated Press, wanda a cikinsa ya bayyana wani bangaren jikinta, an fitar da shi a cikin jirgin saman na kungiyoyi masu zaman kansu da ke jigilar yan gudun hijira zuwa birnin Regina, babban birnin lardin Saskatchewan na Canada. Fook, mai shekaru 59, 'yar kasar Canada, ta ce tana son labarinta da kuma yi wa 'yan gudun hijira aiki ya zama sakon zaman lafiya. Tare da mijinta Boy Huitwan, ta yi tafiya daga Toronto don shiga jirgin jin kan. Canada na cikin kasashe da yawa na yammacin duniya da ke baiwa 'yan gudun hijiran Ukraine mafaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ce suna gudanar da bincike akan wasu limaman coci guda 2 bisa zargin daure mutane da dama ciki har da yara da yawa a cikin kasar ginin cocin na tsawon watanni 6. yan sanda sun kai samame a Churchill Hall Bible Believers Church a daren ranar Juma'a, kuma sun ce wasu a cikin cocin sun shaida musu cewa an fada wa mutanen nan ba da jimawa ba Yesu Almasihu zai koma zuwa na biyu. Mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Ondo, Fumilayo Odilami, ta ce yan sandan sun tattauna da iyaye da yan uwan masu ibada 77 da aka ceto su a jiya Litinin, inda suke kokarin tantance abin da ya faru a cocin. A ranar Juma'a ne ta gabata ne yan sandan suka kai su mame a majami'ar Whole Bible Believers, biyo bayan shawarar da wata uwa ta bayar, inda ta shaida wa hukumomi cewa 'ya'yanta sun bace.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, gwamnatin jihar Barna ta ce za ta gina wani babban sansani ga tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da suka ajiye makamansu suka mika kai ga gwamnatin jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daude Biyu.
Gwamnatin jihar Kwando ta ce za ta gina wani babban sansani ga tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da suka ajiye makamansu suka kuma mika kai ga gwamnatin jihar. Ana da dai tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram kimanin 57,000 da suka zubar da makamansu suka kuma mika kansu ga gwamnatin jihar, inda gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum ya kafa wani kwamiti mai mutum 26 don duba irin yadda za ta fitar da lamarin tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram din da kuma ba su kulawa.
Apart from establishing the camp, one major threat to establishing the camp is that of security. Hence, the Commissioner for Police, the Nigerian Military Theater Commander, the GSS, and others have to source for security personnel in order to ensure protection of the new camp that we are yet to establish.
Ya ce banda batun gina masu wani sabuwar kam, abinda za mu duba shine batun tsaro. Ya kamata kwamishinan 'yan sandan jihar da sojojin Najeriya da kuma hukumomin tsaron farin kaya da dai sauran jami'an tsaron su haɗu wuri guda don su samar da ingantaccen tsaro a wannan sabuwar sansani da bamu riga da mun buɗe ba.
On the repatriation of Borno State indigenous living in the Republic of Niger, Chad and Cameroon.
Musamman ma waɗanda suke kasashen Niger da Chad da kuma kasar Cameroon da kuma tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Kuma ne shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ba Boko Haram kaɗai ba, dukan su 'yan ta'adda, don saboda za su iya zama 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne ko 'ya'yan Iswa.
You may report that in the last 3 years we have been battling with the Boko Haram's presence in this part of the country.
Gwamnan ya ce a shekaru 12 da suka wuce ana fama da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wanda suka hana mu harkokin ci gaba a wannan jiha.
I strongly believe that we shall witness additional mass surrender of members of the sect willing to put down their arms.
Ya ce ina da yakini cewa za mu sake karɓar tubabbun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wanda suke da yakinin ajiye makamansu su kuma shigo don ci gaban ƙasa, wannan hakan shine manufan gwamnati. To ko ya an jihar Borno suka ji da wannan yankuri na gwamnatin jihar Borno da ke shirin gina wani sansani ga tubabbun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram din?
Gaskiya buƙatar ni da nake gani wannan bai cancanta ba, dama abin da ya kamata tunda wasu sun riga sun yi laifukan su a wani guri ba tare da kowa ya riga ya san su ba, amma idan an bar su a cikin anguwa suna yawo wani ma bai san laifin da wani aikata ba. Amma yanzu an gina musu kam, akwai wanda su kuma ba ma 'yan Boko Haram bane tsari na gwamnati za a iya a doka a ba wani, duk wanda ya ganka zai ce kai ma kana daga cikin wayannan mutanen, a bar su su ta tafiya cikin al'umma wanda laifin da ya riga ya gwamnati ta yafe musu an sake su ba wanda ya san da zaman su.
Gaskiya wannan al'amari ya dace, yana da kyau, saboda dukkan mutumin da yayi laifi ya zo ya nuna cewa yayi laifi kuma yayi kuskure a yafe masa, to ya dace a yafe masa. Wayannan mutanen ya kamata cewa a musu agaji, a tallabe su, a taimaka musu, a ba su mazauni, a yalwanta musu yanda za su dan samu nutsuwa a cikin su.
Gaskiyar magana gwamnati ta yi dai iya abin da za ta yi, amma batun wani a gina musu kam bai taso ba, saboda al'umma har yanzu ba wai sun yadda da su bane, sannan su da kansu din ma ba wai al'umma sun yadda da su ba. Bayan ba su yadda da su ba kuma, idan har a ce suna da wani wuri musamman a ce su ne a wajen su kadai, to fa sai dai fa su zauna su daya, dan babu wanda zai je wannan wurin.
Wasu 'yan jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sake gina wani sansanin tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin jihar Borno take shirin yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daude Biyu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya kira ga takwarorin sa shugabannin Afirka ta Yamma da su yi aiki tare domin samar da abinci da kuma kyautata harkokin noma a kasashen su duba da irin matsaloli da mamayar da rashi ta kaiwa Ukraine ya haddasa. Wakilin mu a birnin Accra Redwan Mukhtar Abbas ya aika mana da ƙarin bayani.
Yayi kira ayi aikin haɗin gwiwa don tabbatar da wadatar abinci tsakanin ƙasashe mambobi. Shugaba Akufo Addo ya ce annobar COVID-19 da yakin Rasha da Ukraine sun taimaka wurin tsadan kayan abinci da ke addaban ƙasashen ECOWAS.
Global context characterized by the impact of the Russia-Ukraine war has led to a sharp increase in global prices.
Hali ne da duniya ta sami kanta a ciki inda yakin Rasha da Ukraine suka jawo tsadan kaya a duniya musamman abinci da man fetur. Za mu iya tunkarar wannan lamari ta yin aiki don inganta kokarinmu na farfado da wajen aikin gonanmu. Mu kai ga samun wadatar abincinmu ga watan Yuni shekara ta 2022. Mun yi wani taron koli a nan a Accra inda muka tattauna sosai halin rayuwa da tattalin arziki a nahiyarmu tare da mai da hankali a kan zancen nika mulki da muke yi yanzu a Mali, Guinea da kuma Burkina Faso waɗanda sun ka samu daga juyin mulki a waɗannan ƙasashe. Mun yanke shawarar mu sake nazarin waɗannan lamura a wannan taro. Ƙungiyar ECOWAS na kan kudurinta ta jagoranci waɗannan ƙasashe ƙawayen su koma ga mulkin demokradiyya. Ana da isarren za a fitar da wata sanarwa na bayan taron na 61. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas. A ƙarshe, rundunar sojan ruwan Amurka ta 5 da ke yankin gabas da tsakiya ta fara ba da tukuncin ga duk wanda ya bada bayanai da za su taimakawa matukan jiragen ruwa su kama makamai da kwayoyi da sauran haramtattun jigilan kayayyaki a fadin yankin a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula akan shirin nukuliyar Iran da kuma yadda Tehran ke baiwa 'yan tawayen Houthi na Yemen makamai. Yayin da ake kaucewa ambaton sunan Iran kai tsaye, matakin da runduna ta 5 ta yanke na bayar da takuicin kuɗi da sauran kayayyaki don samun bayanan sirri akan tekun Farisa da sauran hanyoyin ruwa na iya ƙara matsin lamba akan kwararren makamai zuwa ga 'yan tawayen Houthi a matsayin tsagaita buɗe wuta da har yanzu ake ci gaba da yi a ƙasar Yemen. A hali da ake ciki, runduna ta 5 ta ce ita da abokan aikinta sun kama dala miliyan 500 akan kwayoyi kadai a cikin shekarar 2021 adadin da ya haura na shekaru 4 da suka gabata a hade.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, jami'an kare haƙƙin jama'a da 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun yi na'am da matakin ɗage takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta kakabawa ƙasar Mali a wace garin juyin mulkin da ya kifar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga kan karagar mulki, sai dai suna masu jan hankulan shugabannin ƙasashen yankin su zuba ido don tilastawa gwamnatin ta Mali yin biyayya ga sharuɗan da aka gindaya mata. Wakilin muryar Amurka Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Gamsuwa da yadda gwamnatin riƙon ƙwarar Mali ta nuna alamun shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula cikin watanni 24 a maimakon shekaru 3 da ta ayyana a can farko, yasa kungiyar sai da yawo dage takunkumin da ta kakabawa ƙasar sakamakon juyin mulkin watan Agustan 2020 da wanda ya biyo baya a watan Mayu 2021. A ra'ayin shugaban kungiyar Fadi Sanfa Nasiru Saidu, wannan mataki zai fitar da talakawa daga kangin da suke ciki yau shekaru kusan 2.
Abu ne wanda adda kyau kuma wanda zai kawo sheda kwarai ga talakawan Mali, zai kawo shedawa ga gwamnati ita kankanta. talakawa za su je su dawo inda suke so za su yi kasuwanci da wasu sauran kasashe na Afrika yanda suke so ba tare da an takura musu ba ko an hana musu yin wasu ayyuka
shugaban kungiyar matasa ta motion Siraji Isa na ganin matakin a matsayin wani abin da zai samar da canjin tunani a wajen ƴan Mali
su kamar sojawa yadda suka nuna ma al'ummar su sai dai ya hukunci shugabannin su ba su son su ba mutane ne waɗanda ke kaunar su ba to an sa wannan abubuwa cikin kano al'ummar Mali to yau hakika idan aka hidda wannan abu ya sa al'ummar ma ta sai dai yawo gaba ɗaya ta sasanta sannan kuma mu gane mu juna sannan kuma hulɗa da yawa saboda al'ummar Mali su je su yi balaguro inda suke so
a ra'ayin wani dan jarida Suleiman Jarosheto mamba a kungiyar RGPSC can dama kungiyar ta kasashen yammacin Afirka dokin zuciya ne ta hau a wani lokacin da ƴan Mali ke neman mafitar matsalolin da suka dabaibaye kasar waɗanda suka hada da matsalar tsaro da rigingimin siyasa
wannan dage takunkumi ganni kai ma ya makara saboda ko farko banga asalin shi ba banga dalilin shi ba ina ɗaya daga cikin ƴaƴan Afirka waɗanda suke da iyaka kuma suke da zumunci da kasar Mali da suka yitar da Allah wade da wannan mataki na takunkumi da kungiyar ECOWAS ko in ce sai da yawo ta dauka akan kasar Mali
a bisa la'akari da take-taken mukarraban gwamnatin rikon kwaryar ta Mali kungiyar sai da yawo ta ginda sharuɗa ciki har da batun hana waɗannan jami'ai shiga zaɓuɓɓukan da za a gudanar a nan gaba
dole ne a ɗauki matakin nan da ya kamata duk su san ka dace waɗanda za a hana ma sojojin takara
su sojawa su je su yi aikin su na kokowa da ta'addanci sannan a bar ma ƴan siyasa su jagorancin su a siyasan sa ta farki na demokradiya kaidodi wanda demokradiya ta yadda da su
to amma ra'ayoyi sun bambanta akan wannan magana
ai babu dokar da tace wanda daga cikin su ba zai fita mulkin soja ba ma'ana ya ɗebe tuni ya aje ya koma civil kamar kowa ya kirkiro jami'iya ya kafa jami'iyar shi kuma ya yi takara
don a tsakiyar watan da ya gabata ne masu nazari akan al'amuran yau da kullun suka gargaɗi shugabannin kasashen yammacin Afirka su dubi halin kuncin da talakawan Mali suka shiga a sakamakon takunkumin da suka kakaba wa kasar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
ta muka yi ba maganar aikin gwamnati ba aikin farki shi suna da gwamnati shi suna cikin gwamnati a Lagos shi suna cikin gwamnati su yi da dakin gari shi suna cikin gwamnati a cikin babu yo ne babu dan kwangila kin babu wanda suka ba aiki su ne ke ba da kwangila sun ke kwangila da kansu an kashi dan kasuwa an kashi ma'aikatan gwamnati kuma mutum kace baka zai dan gwamnati shi gwamnati ba to muka ce to mu ba mu jin dan gwandu ba mu jin dan garungu ba mu jin dan yahudi ba mu jin dan zumuni don inda Allah ba da mulki mu ce sai mu za mu fita dole duk ba mutum guda su jaba kuna so dan jarida su aya su dubi ta duna dubi banno su zo su dubi ta su wani aiki aka yi magarin birnin kabi da sauran local government 20 wanda ya bambanta inda aka gaje ta da duk auda lamba mun kai ta kamar ya kamar wanda muka yanzu ga yace alawar bai unwani ko bai bai da unwani ko bai ya fani na mai zama amsa ina da kafa din kula so din bai samu kan samu kafa cikin mota fuci shi
ba barkan ku da wannan lokaci barkamu da sa doma da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan mun sami ku lami lafiya to yau zamu kawo muku kashi na biyu na dambaro siyasar jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya wacce take ɗaya daga cikin jihohin da APC take mulki amma kuma ake samun magoya bayan jam'iyyar APC din suna barin ta suna kuma su jam'iyyu na adawa kamar jam'iyyar PDP wanda kuma ba wai kananan mutane bane har da manyan mutane irin su tsohon gwamnatin jihar Adamu Aliyu wanda sanata ne wato dan majalisar dattawa me ke jirin wannan barin jam'iyyar APC zuwa wasu jam'iyyu ne kuma a cikin shirin ne wani za mu ji shin ko an samu gardama ko sabanin ra'ayi ne dangane da yankin da ya kamata dan takarar gwamnan na zaben baɗi zai fito wato ko zai fito ne daga Gwandu ko Yauri ko Zuru ko Argungu ba tare da bata lokaci bari in sada ku da wakilin mun Kevin Sokoto Muhammadu Nasir wanda ya gaito mana ƴan siyasu guda biyu kuma sarakunan gargajiya wato Sani Zauro Zannan Gwandu da kuma Abdullahi Lamba da masanin Yauri malamai mu je
to dace Alhaji Abdullahi waɗannan abubuwan suna da alaka da abin da sake da kuka kaurace ma jam'iyyar APC din
to aiki an zo ka shiga jam'iyya don ai mu jama'a aiki da sura cewa muka yi za a yi adalci ga dukkan jama'a yo duk wanda ya APC yo dai babu dan kwangila kin
duk wanda a dan kwangila kabi din kuma an ta ubashi aikin miliyan 150 yayi to ce ya rantsa tsakani da Allah an bashi lokacin anairu ai an bashi aiki to daga kan zuwa dole kaina yayi aikin ba amma an biya kudin yo in ya kale aka banda daji ana yin bayan kanta amma yanzu ya kudi aikin da wannan gwamnatin ta bashi babu wanda suka ba aiki sune ke bayar kwangila suke kwangila da kansu an kashi ɗan kasuwa an kashi ma'aikatan gwamnati yo kowace ma'aikata ta je mutum duk inda ka iso ma'aikatan gwamnati da shi da banza dubura kasuwanci sun mutu din haka za a rayu a ce an kawo gwamnati yo mu fiye je Kaduna fiye je Borno je Kano ga irin abubuwan da ake kai nan ma zan hura akai bayan mu da je ka dubi irin ci gaban da aka samu ne mu jama'a aiki da tsauta rayuwar su ko kana garin komishina za a kai kudin da zai je wuken ma biyu
to Alhaji Abdullahi bari mu ji Alhaji Sani Alhaji Sani me zaka ce akan waɗannan kalamai da Abdullahi yan bayi
to duk abin zai zama sai an sa guda guda don ka ji
na'am to muna
akwai inda ya nuna da ya kashi kai ne amma zan kai shi gudu na farko Audu Lamba ya ce an ba ni mota da kuɗi Audu Lamba ya san Sani Zauro akalla na yar shekara 30 da he da mota 10 Audu Lamba ya sani na yar shekara 30 akalla al'an ni kaina ba sa abin da Allah mallaka min ba saboda haka ba mota ta sa in kai an kai a cikin shi bani mota ko kai za a bani mota mota da sani garci Audu Lamba sannan gida da ya sani a garin duk da gwamnati Allah gwamnati na same su sannan in birkin Aliyu da mun kai ya sai irin dimin ka zanna da Aliyu ni ba su Aliyu shi bar mu kawo maka da su Aliyu sannan aikin gwamnati ba shi muka aiki ba aikin siyasa na muka yi maganar siyasa ta muka yi maganar siyasa muka yi ba maganar aikin gwamnati ba aikin farci zanna da gwamnati shi zanna cikin gwamnati Aliyu shi zanna cikin gwamnati Sa'idu Dakin Gari shi zanna cikin gwamnati Atiku Bagudu abun da aka yi mai ga lokacin a lokacin an yi lokacin da shi yace da gwamnati Atiku da gwamnati Aliyu bai samu kuyi ba ya sani mun yi daka mai wuya da shi wanda ya sauki Aliyu wanda ce Aliyu bai umarna mai kuyi ba ya sani na sani ya yi lokacin da muna ta muna kai daka mai wuya lokacin Sa'idu Dakin Gari na gwanna an ka ce da Sa'idu Dakin Gari da Audu Lamba ba su Aliyu da Audu Lamba mun kai daka mai wuya kamar wanda muka yi yanzu ga yace Aliyu bai umarni ko bai bai da umarni ko bai gare ya sani na mai zama ansa ina da kafa in kula so in bai samu kan samu ko kafa cikin mota ku ji shi ina da kafa da dishi da
shafa din a gari
ka ta dakata sannan kuma dakata ina da kafan dakata ni ba ci ba kariya kai dakata
yanzu
ko kai rubutu
an kai rubutu a walkiya babu da nufiya
ba. Alhaji Sani da Alhaji Abdullahi ku yi hakuri, muna magana ne akan siyasa da zarge-zargen da ake yi da kuma abin da ke ga
haɗin. Shikenan ni da siyasa da mu kada siyasa nake ba mu kada yi ba.
Yanzu kai Alhaji Sani ka ji magana farko, shi Alhaji Abdullahi ya zargi, ya ce sun zargi da ƙiyar APC da cewa ta yi musu ba daidai ba, an yi musu ha'inci, an kai ga tauye wasu 'yan takara na shi bangaren Aliyu, an hana su tsayawa takara, har aka kai ga zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takara. Me za ka ce?
Ka saurara ka ji zargi. Zan faɗa muku wanga magana. Wanga magana hawan mu kawara shi a Audu Lambaye. Audu Lambaye dai ba cikin 'yanta suke. Da ni da shi duk buƙatun mu guda cikin 'yanta muke. Bai da muƙamin na cikin fati na Esco ban da shi. Waɗanda an ka yi suwa can waɗinsu sun sun ka ishe su waɗinsu. In mutum an ka yi sai waɗi ne ja na afate? Ta ka ja ba ta afate ga harkar jam'iyya. Sannan waɗanda an ka ce an kora cikin jam'iyya jan Aliyu. Mutum ciyaman fati ɗan Baro ɗan Aliyu ne. Kuma yaron Aliyu na kamar wanda nake yaron Aliyu haka nan namba nake yaron Aliyu. Kamar wanda Audu Lamba yake yaron Aliyu haka nan muke yaron Aliyu. Don mu duka yaron Aliyu ne. Kun ba mu ɓaci Aliyu. Ba mu suka Aliyu, amma mu abun da gaskiya mun san Atiku Babudu ya yi miki na gaskiya ba sun ci buye na zalunci ba, don ba a ba shi kakake mutane ci ne ba. Sannan muna son duk kuɗin da aka yi suwa ga Najeriya ga duk wannan da aka yi suwa ga kuɗin da jiha ne, sai an san ko miliyan nawa aka yi suwa. To, ina Audu Lamba ya san Audu Atiku Babudu ya sace kuɗin jiha ya ɓoye, shi ne to yi kala ya shi waɗa muna tun da ɗan boko ne, ni ba san boko ba. Kuma din da yace an yi aiki gwamnati a cikin kuma yi aiki ba ta yi tsarin gari ya aiki Allah ya ce yanzu yace Aliyu ya aiki, amma lokacin ya ta tsarin gari ai ba ce Aliyu ya aiki ba. Ya sani na sani akwai kasan bakani Aliyu da Atiku Babudu Audu Lamba bai iya raba su, Sani Zaure bai iya raba su, Sani Zaure bai iya shiri a gaban Aliyu da Atiku Babudu. Allah ka shirya su don Allah ya haɗa su, don lokacin da muna jam'iyya guda Aliyu ya taimaka mu Atiku Babudu ga siyasa, Atiku Babudu ya taimaka mu Aliyu ga siyasa. Ya Audu Lamba sani in bai sani ba, don haka muna nan tare da gwamnati Atiku Babudu har lokacin da yanzu ya ƙara mulki na sauran wata 11 shi handu ba.
Alhaji Allah bi zaka ce dan na darda shi Adamu Aliyu ya rade yana cewa in ana so a yi sasanci na gaskiya ce kuke a yi sasanci na gaskiya, to har aka kai ga wannan matakin. Sannan kaji Alhaji Sani Zauro ya ce waɗanda aka zargin an fitar da gamza musu ne aka fitar da su, ni zaka ce akan wannan
gaskiyan magana wayanda duk su kiburu sun da yake ji ba ya kawo Aliyu ya kawo ba magana mutanen gwamnati muke ba, magana gwamnati muke yi da dalilin da yasa jama'a suka bar APC. Kuma kamar yadda ya mini magana ya san wancan da muka yi cewa ya ce ni ce masa na yi Aliyu shi ya haɗa ni da Sa'idu, in yana da nan yi guda da aka ce ga shi Sa'idu ya yi shi ne nake da in fashe dawo wanda yake wannan gwamnati Arewa wanda ya gaya ni. Ni maganin da nake son Sani ya koma da abinda za ka waɗi batun ka ce abin da ai ni ko da na sanshi na sani tare da sahabi na banki shi an bai jira rai, amma kai mai yin illa shana waɗannan abubuwa kuma shi ya yi masa hanya da Allah ya kawo Aliyu da Atiku su suka ɗauke su ka ɗauka su kashe duniya a sabuwar duniya ta bisbe aka sai shi, to su suka yi masa hanyar ba shi shugabancin jam'iyya. Kuma ni ina godiya gare shi a matsayinsa na mai gidana da lokacin zai sauka ga wani aka kawo shi ya ba da shawara a bani rikon jama, sannan aka ɗauki kwamiti elders aka ba shi a ce ina ganin magana ya kasu Aliyu da shi da abu bai ko ta zuwa don duk yanda ake mamto riga sun mai wannan magana a ajiye shi. Mu maganan da muke na gwamnatin yanzu tsakani da Allah muna son 'yan jarida su tsaya su dubi Kaduna su dubi Borno su zo su dubi Kebbi su wani aiki aka yi magarin birnin Kebbi da sauran local government 20 wanda ya bambanta inda aka gaje ta ada.
To madalla, to jama'a na zamu ja aya a wannan shiri ne yanzu, sai mun dawo rana wato mu dawo da wani sabon shiri inda daga cikin abubuwan da zamu ji shin birnin Kebbi headquarter jihar ta Kebbi ta canja a cikin shekaru 10 da suka gabata, sannan kuma akwai masu cewa ita birnin Kebbi wai tafi kama da headquarter karamar hukuma maimakon headquarter jiha, haka ne? Duk wannan za ku ji su a shirye mai zuwa Allah ya kame zuri a madadin bakin namu Alhaji Sani Zauro da Alhaji Abdullahi Lamba tare da shi wakilin na Muhammadu Nasir da ya haɗa su muhawara da Aliyu Mustapha Sokotani a Washington. Ku huta lafiya.
To masu sauraro, muna fata ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba. da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku, sashen Hausa na muryar Amurka na mika gaisuwar ta'aziyyar rasuwar tsohon abokin aikin Alhaji Dallada Aliyu Jibrin wanda ya rasu jiya Litinin bayan wata gajeruwar rashin lafiya. Za a jana'izar sa da karfe 8 na safe yau Talata a gidansa da ke unguwar Marafa a jihar Kaduna. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.